الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو تلاتة عشرين دا بقوي جوات رمضان هجرة من زمان الله صلى الله عليه وسلم shekara 1439. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu daman sake haduwa a wannan masallaci cikin wannan jami'a a daidai irin wannan lokaci, kuma cikin wannan wata mai albarka, wata Ramadan. Haduwar mu ba don komai ba, sai don karanta Alkur'ani, littafin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma muna karatu ne cikin suratul Yunus. Mun tsaya aya ta 84, insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 85 a cikin suratul Yunus. Muna fatan Allah ya samu dace. Kafin shiga karatu ga tambayoyin da aka turo, wani bayan yayi sallama da fatan alheri yace, me hukuncin shin namiji mai aure, menene hukuncin namiji mai aure dake soyayya da matan aure, don har wata daga ciki ta rabu da aurenta, ta rabu da mijinta, kuma yana zuwa tafsiri anan. Don Allah mana a gaya masa hukuncin yin haka. To, ana cikin rayuwa ta hatsari, wasu mata ba su da amana, ba su da aminci, ba su ma da mutunci wasu, saboda ba ruwansu da doka ta Allah, sai kawai harka ta duniya. Wasu maza kuma sun sake wa matansu sakace gaba daya, mace ta yi abinda take so, ta je inda take so. Wata matar fa ba ta ma tambayan za ta je anguwa, ta fi karfin wannan a waye. Wasu sun fi karfin wannan, ko da zai zance a kauyancinsu, inda ko ina mace in za ta je sai ta tambayi mijinta. Wasu wai wayewa ta zo musu na koyarwan makiya addinin Allah, cewa sun fi karfin su tambayi mazaje. Sannan mata ne za ka samu suna tafiya da alaka da maza, wasu maza daban, mijinta kuma wai shi ba mai tsananin kishi bane. Har ka ji mata tana cewa, ni wannan mutum wallahi ya cika kishi, wai mijinta wai ya cika kishi, ba dama ya gana yi waya da wata a da wani, kuma kwastomomi na ne, kuma wai kwastomominta ne, ko kuma kwalikinta ne, yan dan ajin su ne. Saboda haka dan ajin su ne suke waya ne. Saboda haka mijinta yana bata rai ya cika kishi, ko kuma ta ya ganta tsaye da wani, amma ita wai in an yi magana tana ga ya cika kishi. Duka wannan sai zama maza kawai sun sake wa matansu su yi abin da suka ga dama. Ai, kafin ka ga laifin namijin da yake soyayya da matar aure, to mafi girman laifi ita matar auren, don ba zuwa zai da ƙarfi ya kama ta ya soya da ita ba. Ita ce ta yadda, ita ce ta zama shaidaniya babba, shi kuma ya zo yake yi. Har mutum ya zo yana alaƙa da wani, mun zama a nan rayuwa ba wani kishi, tamkar wasu kan kaman tumaki ake ake rayuwa, wanda duk baya kishi akan matarsa kaman alade ne aka siminta shi da shi, kawai bai san ma me ye rayuwa ba. Kishi yana daga cikin imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa kishi, ya karfafa sa'ad akan kishi. Amma ina, don haka shi kuma namiji da yake wannan, mafi girman abun da yake na haramun kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawa akan alaka da halal din wani, dukkan zina haramun ne. Sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai, menene matsayin alfasikanci? Annabi zina suka ce kaza. Sai to mafi muni a ce mutum yayi da wato halal din makwabcinsa, daga nan ko kuma halal din masu abu ne wanda suke da aure, amma a hadisi ma'anarsa yayi da halal din makwabcinsa na kusa da shi. Wasu na yi da haka, wasu na yi da wasu, wai mata sun haɗu a makaranta ko wani abu, Allah kiyaye. Wannan haramun ne kai tsaye. Duk wata alaka maza da suke sakewa mata su yi da maza wanda bai dace ba, har ya saba da shari'ar Allah, wannan ya zama haramun, Allah kiyaye. wani bayan ya yi sallama ya yi addu'an alheri ya ce tambayar sa shine yake kasuwanci da bashi zai saya wa mutum kaya misali akan kudi 10,000 sai ya sayar masa 12,000 zuwa wata shin ya halatta masa mana kace zaka saya masa in sakon kudi ya baka ka sayo masa wannan bai halatta ba amma inda kudin ka ne ka sayo kaya mutum yazo zai sayi kayan amma yake bai zai biya ba sai bayan wata daya malamin ka ce ya halatta a dama can inda ka saro kayan kudin ka ko yanzu zai biya ka ya halatta kayan 10,000 ka sayo masa 12,000 inda sarowa kai a babin kasuwa ya halatta saboda haka amma in sako ya baka kawai da kace zaka saya masa in kudi ya baka ka sayo masa in ka kara kobo bai halatta ba a inji amma in kudin ka ne ka saro kaya ka sayar wa mutum riba halal ne wallahu a'lam mai albashi zai fi da zakka kuma nawa nisabin ya kamata mai albashi ya karya ka'idojin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin abin da yake wajabta zakka ya zama mulkan kamilan wato mulki cikakke sannan hala alaihi haulan ya zama shekara ya wulga akan kudin ana mu'amala da shi mai albashi daga kudin ya zo kawai kaje su yake ko nawa ne suna zuwa ne kawai a ƙarshen lokacin da ake ba su albashi ake ba shi albashi kuma da an ba shi shi kenan kawai sai ya shiga harka da su amma in ya hada wasu kudi daga cikin albashinsa ake juya su shekara ta zagayo sun kai nisa da wannan zai fita musu zakka akwai fatawoyi a baya bayan nan wasu malamai suna wasu fatawoyi saboda wasu abubuwa da suke so su hada na wani manufofi na haɓaka wasu ƙungiyoyi ko wasu tafiya ta harkar addini a wasu ƙasashen duniya daga cikin yankunan Afirka fararen mutane da wasu ƙasashe haka suna yin wannan fatawoyin har sun yi rubuce-rubuce za su yi da zakka albashi wajen ana neman kuɗi ko ta halin gaga saboda wai ana so yanzu musulunci yana buƙatar kuɗi ko wani aiki kuɗi da musulunci ke buƙata dole a tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yau akwai da sai rubuce-rubuce kan wannan akwai ma malamai baya-baya da za ka yi suna irin wannan fatawan yanzu sun ce mutum ya biya zai iya fi da zakka a cikin albashi to ina maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya an ya ula alaihi haulan dole shekara ta wulga a kansa albashi shekara ce wulga a kansa ko nawa ne saboda haka wannan babu maganar zakka kan wannan wallahu a'lam amma za ka ji wasu suna fatawoyi akan wannan har ma malamai masu da'awar sunna wasu sun shiga cikin irin wannan maganganu ne amma gaskiya ko duk duniya za su tafi su faɗa ana kan hadisi sai in sun kawo wani hadisi wanda ya nuna cewa ga yadda abun yake shi kenan ko kuma in malamai duniya su haɗu cewa ba fassaran hadisin kenan ba to nan shi ne kawai zai sa a ce wani abu daban wallahu a'lam wani bayan ya yi sallama sannan ya ce Allah ya saka muku da alkhairi ya biya ku da gidan aljanna wato addu'a yanzu masu takaddu suna yin irin wa'innan addu'o'i sai muna tsallake mu sai bayan addu'an alkhairi ko fatan alkhairi yace game da batun da jiya kai na cewa Allah ya azabtar da Namrud shekara 100 yace wallahu a'lam yace ya gani a cikin littafin al-bidaya wan nihaya na Muhammad ibn Isma'il ibn Kathir Muhammad kuma to cewa shekara 100 ne a shekara 400 ne wato shekara 400 ne ma cewa wannan azabtarwa din sauran ya zauna a cikin wato a kansa ba 100 ba kamar yadda aka ruwaito wato kamar yadda aka ruwaito daga Zaid ibn Aslam kamar yadda rubuta nan yace Allah ya biya ku da gidan aljanna a kukun billah to ai gaskiya shekara 100 shekara 400 yana mulki shekara 100 na wannan azabtarwa to amma idan ka gani da ke kuma tarihi ne ba mamaki ko an samu ko sabanin riwaya wallahu a'lam ba mamaki idan ka tabbata ni na ga ya fi shekara 2 da duba gurin amma dai kawai na san shekara 100 ne yadda na karanta amma dai wallahu a'lam ba mamaki ko na ta fi inganci ko wani abu muna fatan Allah ya samu dace wancan shekara 400 ne ma to shi kenan wallahu a'lam kuma jazakumullahu khairan Allah ya saka da alkhairi da in an ji irin wannan kuskure ko jara yana da muhimmanci mutum ya rubuto don a gyara Allah ya saka da alkhairi wannan bayan ya yi sallama mace ce sai ta ce mijinta ya kasance mai shaye-shaye gashi kuma baya sallah sai kai asali ma yanzu yanzu haka har faduwa yake ta sha gayawa mahaifansa kuma shi ma abuna kuma shi ma ya sani kuma shi ma ya san haka eh ta sha gayawa mahaifansa kuma shi ma okay kuma shi ma ya sani bai dau mataki ba ya sani bai dau mataki ba bai dau mataki na gaggawa ba mahaifi ta ga yawa mahaifinta shi ma ta ga yawa mahaifinta ne da farko sannan ta ga yawa mahaifinta shi ma bai dau mataki ba to tace tsawon lokaci babu wani daukan mataki tace yanzu haka ba za ta iya zama da shi ba malam za ta iya kai kai karansa kotu ba tare da mahaifinta ya amince ba domin wallahi ba za ta iya zama da shi ba wassalam sai ki samu mahaifin da abokanan mahaifi ki samu abokanan mahaifinki in kika masa musamman abokan mahaifinki amini da suka sani insha Allah in kika masa wannan bayani yana kama zuciya da yawa mutane a zamanin yanzu suna iya aurar da ƴaƴa ba tare da bincike ba wani sai kuma an yi bincike din kuma a samu jaraba Allah ya kiyaye mu da jaraba sannan maza sai wa yanzu ba sa tausayin mata gaskiya sannan mata ba sa mutunta wanda yake mutunta su mafi yawa duk namijin da yake mutunta matarsa ya kawo mata kaza ya kawo mata kaza to in kana neman kila mai cin mutunci to sai ka samu wannan mata da ta mu yawanci mata za ka ga a zabga musu a shar a marifistansu wani suke haƙuri su zauna iyayen ba akwai wani ba su yi wani ra'ayi wanda zai mutunta yansu to nan da ga suna ta yawo da hankali suna ta wasu maganganu suna abin nan amma ina ta samu wanda zai ci mutuncin su ya zagi babanta a gabanta yawwa to nan da ka jana to sai iya guri an samu jarabawa to irin wannan duk yana faruwa Allah ya kiyaye saboda haka da yawa duk wani mai son mutunci da mutuntawa in yanzu a samu dotti da kirki to alhamdulillah za ka ga ana zaune lafiya kano ana ta rayuwa mai daɗi amma ina ta rikin sa duk mai mutunta yawanci yana shan wahala a gurin mata yawa sun rasa sa saboda mutunci saboda mutunci Allah ya kiyaye saboda haka ta samu dai ki samu dai mahaifin abokin mahaifinki amini yi masa wannan bayani sosai a samu mahaifinki insha Allah ta'ala ya kamata a ciwo kansa a fahimci abin da ya dace wallahu a'lam wannan bayan sallama sai tambayoyinsa kamar haka malam menene hukuncin macen da ba ta gama idda macen da ba ta gama idda ba sai aure domin satinta takwas da take ta sai aure kuma ta yi family plan ba ta ganin jini ba ta ganin jinin hailarta ma har ma abun ya dame ta har ma abun ya dame ta domin ta sha kwayoyi domin ta yi jinin amma ba ta yi ba to yawancin mutanenmu sai mutum kawai daga abu ya faru sai ce ya sake mata da an yi sati daya ya zo ya ci bibi ya gaba da shi kawai wannan matar ta dawo shi kawai wannan matar kaza sai an zo za ta yi aure ta ji ana cewa da aurenta wani yana ta waya wani shida inda ka sake mata yanzu za ka zo kana faɗa kuma za ta yi aure kai fa ka sake da ikonka da sanin ka har aurenta a hannun ka yake bayan an kike din ba haka ta sai dan karfi uku sai idda sai komai da sauransu ka sake gaba daya in ai kafin ka sake mata ka tabbata ta cancanci sakewa bisa shari'ar Allah kuma kar ka sake mata kai kadai kawai duk tunanin ka da ganin laifin ta ba mamaki akwai wani abun da kai kake gani ba kuskure bane ko ba laifi bane ka samu wasu mutane ko aminanka ko dattijai su karanci abu a sa wasu a cikin tsakani su san abun da yake gudana har ka ga cewa dukkan alama ta nuna sun ce kai gaskiya wani kana da haƙuri wannan kuma kai ki ki fara kuma kai ki ki fara kamar da kike ba ta kai ki ki fara kai cewa eh hankali ka gaba kana ki gaba da matsala kuma ta tsaya cewa muje mu ji wata a ba ta gama idda ba ta yi aure to wanda daga jin bayanin kawai in ba mun jama'a sai wannan da take da take ta yi planning ba ta jini zuwa ta wannan kai kaza ba ta kaza duk wannan sai za ta tafi da ba wata gaya take da baka take sai za ku mutu ya samu jarrabawa ya tafi da ni ya zai dai ka ya zai ka dawo ya za a yi aika ba wasu iyaye kuma sai su shiga tsakani miji da mata sun fata suna son su koma wani sai wace bayan ranka wannan kuskure ne na ba to wasu iyaye suna tsaya su yi ne ko iyayen mata ko iyayen miji don ba za a koma ba tunda tayi kaza ko tunda yayi kaza ko ba za ka ba Allah ya tsine wa wanda ya amfani da kalba daya don aure ya rabu har auren ya rabu in dai mutum yayi amfani ko da kalba daya ne ko da nuni aure ya rabu dalilin wannan kalbar ta sa Allah ya tsine masa ba ta rabu ba ya kaza kaza yauwa in dai ba sabon Allah ne zalla a wancan gidan ba in babu addini sai sabon Allah nan ka za ka tsayawa a ce ba za ka koma ba wannan wala ko kuma kana tarba ta ba addini sai sabon Allah sai sau zuciya da sauran su wannan ana iya tsayawa a ce iyaye miji sai zuwa na ba ta dawo ba in irin wannan ne da miji ke wannan shi ne wannan wala amma ba ka ba ta wata ba eh ai shi ne mu ba ma so mu ga masa hukunci saboda an yi sakin ne da gaggawa ga dukkan alamu sakin ta kuma don bata gama idda ba yanzu da mun fadi abun anan shi da ma karshen yake sai yayi yawa wata kila ma kowa ya tsara na koyace tura mun karatun nan yau an an tura masa karatun nan yau yake ne sai tsire to gashi nan wani ma ga abun da yake to da aka yi tsayaya tawa alhali ko ba mu san yaya akai ba me ya faru ba sati 8 inda ya rubuta haka ne a ba haka bane yaya tai iyayenta suna nan iyayenta suna nan malaman duka daura musu aure suna nan sai sa kawai sai muka yi fada akan abin da ya dace mu iya fada karshen kuma sai muka barshi da shi wallahi walau wannan bayan yayi sallama ya ce tambayar sa daga karshen abin da tambaya ta biyu na ga farkon neman addu'a yake yi amma kaman farkon yana hade da biyun cewa Allah bayan yayi addu'a ta alkhairi sai ce a taimake shi da addu'a yau shekara biyu kenan bai da salari har an bashi mata aka fasa saboda babu halin a taimake shi da addu'a don Allah sai ya ce sannan malam yana so zai yi aure yana matukar son aure har yayi niyan sayar da kodansa don wato ya samu ya aure yace malam me shawararka nagode yace ga number sanan ya bayar to wannan kuskure babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shawartar ko gashinka da ake askewa bai halatta ka sayar da gashinka don zaka yi aure ba ka san dai shi an aske zubarwa ake ko to bai halatta ka sayar da shi don ka yi aure ba balle koda a cire kodan mutum a sayar saboda ya dauka ya cire tsammani daga kofofin Allah kenan yanzu ai wannan butici ne wa Allah yanzu ka dauka Allah ba zai azurta ka ta inda baka tsammani ba sai ka sayar da koda kai wa kanka illa ka zo wata kila karshen ta ka wuce ta san kafin a cire kodar mutum gwaje-gwaje da ake yi da aune-aune da sauransu da meye da meye da duk abin da likitoci suke yi a yi signing a yi waye daga gani kawai ka sa akwai hatsari amma wai don za ka yi aure ka cire tsammani wato Allah ba zai baka kuɗi ba kenan sai ka sayar da kodarka to in ka sayar da kodar sai Allah ya yi watsar da kuɗin suka kasa albarka ko kuma ka je za ka yi auren ta ƙika har kuɗin ya ƙare kuma sai wata koda kuma ɗayar to a mai da hankali kuma wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa take so ta shigo mu ta inda mutum zai rinka ganin yana da wasu rights a jikinsa yana da wasu wato haƙoƙi mutum zai iya yin kaza komai na jikinsa ai nasa ne yana da cikakken hurriya ma'ana yana da cikakken iko yayi kaza yayi kaza wannan tsari ne na tunanin miyagun mutane a duniya ba tunanin dan adam din dan arewa Najeriya bane wannan tunanin ba na dan arewa bane wannan wata kila dan boko ne mai karatu ko kuma dalibi ne mai karance-karance ya karanto wannan abu mai ko mai kalle-kalle ya kallo wannan abu amma wannan ba ɗabi'ar mu bace ko ba mentality ne dan arewa bane gaba daya a takaice ba haka bane yo wannan wani abu ne wanda ka shigo da shi zai halakar da kai yo zai halakar da kai kar kai daka shiga wannan wannan ba ɗabi'ar mu bane ba al'adar mu bane babu wanda zai ga ma irin wannan magana a arewa ko a cikin musulmai yawa wasu su ce za su sai da jinin su mutum ya sai da jini ya aure amma in misali sai da jini don ya taimaka har da sai da jini haramun ne sai da mutum ya taimaka kawai sai da mutum ya taimaka ga wani majinyaci yana bukata sai ya taimaka sai ya ba shi jini ya kuma yin Allah ne da hankali ba kudin nan wa wani wani irin son kudi ne haka Allah ya sauke yawa abin da sashi malaman suna cewa alar mai na cewa suna ganin mutum yayi donation ma wa wanda ma wanin ma su suna ga haramun ne sashi malaman suna ganin haka don wasu malaman suna ganin su tunda Allah yayi su su biyu su suna ga kawai dole akwai dalili kuma ba yadda za a ce ɗayar ba ta da amfani to amma ala ayi halin tunda Allah ya sanar da masana sun sani kuma sannan wasu malaman suke ganin halaccin sa mutum da ya tsaya akan sai wa zai da nake ne wa kone ko mahaifiyarsa ko mahaifinsa in ta kama wannan mutum yana iya ba wa mahaifiyarsa koda kina iya ba wa mahaifinsa koda in irin wannan ta kama aka gama gwaje-gwaje aka ga ba matsala wallahi alam amma mutum ya sayar wannan abubuwa ya kamata mu mai da hankali son kuɗi kada ya wuce gona da iri ba yau a daina kuma ɗauko irin ra'ayoyi na Yahudawa da wasu mutanen nesa ana shigo da shi karance-karancen ku rinka yinsa daidai gwargwado sai mutum ya bar karatu ko kinsa mai muhimmanci zai ta karance-karance ya shiga nan ya shiga can ya shiga nan ya shiga can sai an zo ya zo yana zare ido kuma an kafe result a wannan bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ya ce don Allah a taimaka a yi wa hukumar wannan jami'a Gombe State University nasiha wannan dogon bayanin da ya yi ya shafi shugabannin kai tsaye kuma akan wani abu wanda ya shafi irin su tetfon da sauran abubuwa na daukan nauyin tafiya karatu wannan kuma ina ga akwai tsare-tsare waɗanda su suka sani can a can abu da management na jami'a wadda ya kamata dai kam duk waɗanda suka cancanci suka san yaya abun yake kar su tsaya suna bin jita-jitan wani mutum a ce kai tsaye ko gurin shugaban jami'ar ko mataimakin shugaban jami'ar gaskiya a yi bayani in mutum yana da hujjojinsa ya yi bayani shi ma ya masa bayani su fahimci juna su gamsu wannan ke sauƙi a kan kaɗa wani labari haka wanda ba zai gamsar da kai ba yawa ina ga wannan shi ne mafi muhimmanci wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu aya ta 84 ya fi tashi kan gaban karatu din muna fata Allah ya samu dacewa wallahu alam cewa takardar da muka wuce ta ƙarshen nan yanzu a ƙasan takardar nasina ya yi magana ya kawo misalai ya ce akwai wani ɗalibi ai akwai wasu mutane kai wanda ba su cancanci a ce su aka fifita wajen a turawa ba saboda wasu dalilai da ya ambata in dai har gaskiya yake wallahu alam to gaskiya in dai har gaskiya yake wannan laifi ne kuskure yawa in dai har wannan abin da ya ambata ne amma dai a ji a same su a tabbatar menene haƙiƙanin lamari ne amma in dai har gaskiya yake za a iya fifita wani da wani don har yake magana da haka nau'in cin hanci zai iya shiga in dai har haka ne amma dai ni ina ganin wallahu alamu a dai ji haƙiƙanin labari a je daga sushi a ji haƙiƙanin labari ina kyautu ta zato ga su shugabannin kamar ba za su yi haka ba ko kaɗan amma in har ya tabbata haka ne to an yi kuskure amma dai a je a tabbatar a gane wallahu alamu Allah subhanahu wataala yana faɗi wa qala musa ya qaumi annabi Musa ke cewa ya kaumi ya ku mutane na domin sun sha wahala a zamanin Fir'auna ya wahalar da su an azabtar da su sannan kuma yanzu annabi Musa alaihi salam ya zo sun yi imani gashi kuma yanzu ma an ce za a kashe su an sa su cikin halin kakani kai shine annabi Musa yake addu'a don suna tambayar annabi Musa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an cutar da mu tun ba kafin ka zo yanzu ma bayan ka zo ba gashi nan muna cikin wahala muna cikin cutuwa muna cikin damuwa qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'malu yace da sannu Allah zai halakar da makiyinku Allah zai bar ku a doron kasa ya juyar da ku kumai kasa din amma kuma fa Allah zai gani ku kuma ya za ku yi in an halakar da makiyinku aka ba ku shugabancin Allah zai ga ku kuma ya za ku yi shine Allah ke faɗi annabi Musa alaihi salam yake gaya wa mutanen nasa وقال موسى الله يكي بعد لاباري أنه موسى يكي يا قوم يا قوم تاني إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم كني إيماني دا الله إيماني نغسيا فعليه توكلوا توكوي توكلي بلي دوغروغ الله باك ألمين ألهري بني على يوان أغادا دوكا أي توكلي حقيقة توكلي وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغروغ الله مبوايين مي توسي على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم كدوغروغ الله مبوايي كو مي توسي غا قريفي غا توسي سي الله وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغروغ غا الله وند بايا مسوا ya fi ka dogara da duk wani abu saboda haka dogaro ga Allah shine hanya mafita a rayuwar mutum kuma shine ke kawo masa sauki da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya azurta mu da haka yace fa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law antum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da kuna dogaro ga Allah haqiqanin dogaro ga Allah da Allah zai azurta ku kamar da yake azurta tsuntsu tagdu khimasan thumma taruhu bi tala tsuntsu zai wayi gari ba shi da gona ba shi da shago kuma ga yunwa ba abinci amma in Allah ya an gaza shi wani yayi gabar wani yayi yamma wani yayi kudu wani yayi arewa amma daga ƙarshe zai ga tsuntsu ya dawo ya ci ko jakarsa har ma yana ƙoto wa ƴaƴansa wannan tsananin dogaro ga Allah Allah shi ke azurta ku don haka da za ku yi dogaro ga Allah haƙiƙanin dogaro ga Allah Allah zai azurta ku sai inda ba ku tsammani don haka annabi Musa da duk wannan wahalan da suke ciki yace ku dogara ga Allah in kuntum muslimina indai ku musulman kwarai ne fa qalu suka ce ala Allah tawakkalna mun dogara ga Allah rabbana ya ubangiji mu la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin kar ka sanya mu zama fitina ga mutane azzalimai nan an yi fassara daban-daban ko dai ya zama kar ka sanya wadancan mutane fir'auna su ci nasara akan mu sauran mutane da suke cikin jahilci za su dauka su fir'auna su ne akan gaskiya don da muna tare da Allah da Allah ya taimake mu sai suka yi addu'a ya Allah kar ka basu ci nasara akan mu don in sun ci nasara akan mu ba wanda zai yi addini za a dauka su za su dauka akan gaskiya suke don da daga cikin muna tare da Allah da Allah bai bari an gama da mu ba sai sa shine rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin wani fassara kuma la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin ya Allah kar ka sanya waɗannan mutane su ci nasara akan mu muna raye ba a halakar da mu ba amma ko su sa mu a gaba mu ci shan bala'i da azaba a gurin su ya Allah kar ka sanya haka wannan lokacin da suka ga ba mafita suke wannan addu'a ne don in ya bawa fir'auna ya ci gaba da iko aka kama waɗannan mutane mumine aka yi ta azabtar da su wannan ma zai sa sauran mutane su yin imani kada su ce rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin ko kuma rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin ya Allah kar ka sanya mu zama fitina ga mutane azzalimai ma'ana ya zama rayuwar mu fitina ce ga azzalimai ta yadda zamu wahalar da su ko kuma zamu ila amma kuma mu zo mu saba maka mu kama wata hanya daban bayan mun tsira ya Allah kar ka yi mana haka kaga duka wannan fasarori guda uku saboda ku kai addu'a domin sun tabbata ba makawa yanzu ko dai a halakar da kafirai ko kuma ga kafirai sun sa su a gaba fa qalu saboda haka Allah ce wanaj suka sake cewa wanajina ya Allah ka tsirar da mu bi rahmatika da rahmarka min alqaumil kafirin daga mutane kafirai ya Allah ka tsirar da mu lokacin da matsi yayi matsi ana so mutum ya koma ga Allah ya tagaya wa Allah kai ko ana cikin sarari annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa ita'arraf ila Allah fi rakha ya'rifuka fi shidda ka san Allah ka koma gare shi lokacin da kake cikin walwala da wadata da jin daɗi in ka shiga tsanani Allah kuma zai kula da kai ba sai mutum ya shiga tsanani kullun shi dan kawo complain bane yanzu misali dan kasuwa in dai yazo gunka ya tuba ce kai wala babu kyau wala a taya mu addu'a wani ma ya zo gobe kai wallahi motar mu ne aka samu matsala an rike shi a hanya ko kuma kayan an rike shi ko wani abu malam muka zo a taya mu addu'a wani ya zo ban taba ganin shekara irin ta bana ba wallahi banan nan kaza kaza amma ka samu wani zai zo ya ce kai malam ban taba ganin riba irin ta bana ba shi ne sai na biyo da ita ta gurin ka ma ai mana addu'a ya za a yi a ina ba wanda zai ma wannan kullum mutum dan matsala ne kawai kai ma kana dalibin ilimi kullum matsala za ka kawo ba sai za kawai sai a ga kullum kai kana firgice wani abun da baka ji ma ya fi wa sauki sai kuma mutum zai ga ma ai wallan da aka yi kaza aka yi kaza wallahi da mu ya faru da kai ya faru eh kawai sai ka ji shi kansa ba yana baka tsoro yana baka mamaki amma lokacin da ake cikin ni'ima da riba kullum in ya je kasuwa sai ya ci riba ba zai taba ga ya ma ba ya kasuwa alhamdulillah ya salari alhamdulillah ai ta ƙara masa salari ba zai ga ba amma ana tsaye da salari na wata ɗaya sai takardu kawai a taya mu da addu'a an tsaye da salari amma ba wanda ya turo kai jiya an ƙara mun salari na samu promotion a taya mu addu'a da kuɗin ya zama dubu kaza yanzu dubu kaza ne kai ma wani zaka ji cewa kai ba a faɗan salari to amma sai a ce faɗan matsala sai rashin salari yake faɗa to Allah ya sauke don haka ya kamata a dai rinka tuna Allah cikin kowane hali in an samu kunci a koma ga Allah in ana cikin walwala a koma ga Allah ai abin da ya dace na'am Allah subhanahu wata'ala ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alayhi salam wa akhihi da dan uwansa annabi Harun an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan ku je ku kama wa mutanenku gidaje a misra ma'ana misra ta zama garin ku ya zama anan za ku yi ta gidaje kowa ya je ya gina gida ku zabi misra Allah ne ya zaba musu garin da za su zauna ku je ku zauna a misra kowa ya yi gida a gurin waj'alu buyutakum qiblatan nan ma malamai sun yi fassarori daban-daban waj'alu buyutakum qiblatan ku sanya wato gidajen naku su zama sun fiskanci al-qibla ku rinka yin sallah a ciki ko kuma waj'alu buyutakum qiblatan ku sanya gidajen naku su fiskanci al-qibla ko kuma waj'alu buyutakum qiblatan ku sanya gidajen naku don sun yi complaint sun kawo bayani kuka cewa in sun fito mutanen fir'auna ko in sun fito za su yi ibada a dakunan ibadan su mutanen fir'auna suna tutar da su saboda yanzu har yanzu suna cikin rauni ana tutar da su sai suka ce ya za su yi shi ne Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan kowa ya yi ibada a cikin gidansa sai aka yarda musu tukan ba sai sun fito sun yi taro sun yi ibada ba saboda suna fuskantar tsangwama wannan yana iya nuna cewa in akwai matsala in akai sallah a gida babu laifi indai akwai tabbas matsala na tunanin rayuwar mutane da kubuce ko wani abu makamancin haka da mutane suke sallah a gida babu laifi ko wata fitina da take iya faruwa mafi girma wanda za ta iya taba jinin mutane ko rayuwarsu ko mutuncinsu in sun yi sallah a gida babu laifi haka Allah subhanahu wataala ya ce waj'alu buyutakum qiblatan da suka yi wannan kuka sai Allah ta ce ku sanya kawai gidanku ya zama alƙibla ku rinka yin sallah a gida kowa ya sallah a gidansa wasu malamai ko suka ce wata fassara kuma waj'alu buyutakum qiblatan shine ku sanya gidajenku su fiskanci juna qiblatan bi ma'ana tuqabil ba'daha ba'dan sashin sai yana fiskantar sashi ko in kun zo gini kowa ya yi gidan yana kallon gidan dan uwansa haka shine ma'anan waj'alu buyutakum qiblatan amma dai an fi fassara an fi daukan fassarorin baya na abun nan wanda aka faɗa sanan wa aqimus salata ku tsaya da sallah wannan shi yake nuna munasabar waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata ma'ana fassaran baya ya fi ku sanya gidajenku ya zama alƙibla ku yi sallah a cikin gida ɗin babu matsala tunda akwai dalili wa bashirin mu'minina Allah ta kai wa mu'mine albishir cewa in sun rayu za su rayu cikin ni'ima da daɗi sannan kuma za su koma ga Allah su shiga ni'ima da daɗi shine aljanna Allah ya sa mu cikin ta na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala Musa sai annabi Musa ya addu'a domin tsanani ya kai tsanani yanayi ya kai yanayi annabi Musa ya addu'a ganin yadda fir'auna ya takura al'umma yaki addinin Allah yaki tauhidi yaki Allah yaki manzon Allah annabi Musa alaihi salam da annabi Harun sai annabi Musa ya addu'a wa qala Musa annabi Musa ke cewa rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya lalle kai ya Allah ka ba wa fir'auna da masu fada a jiyan majalisarsa ka ba su ado da dukiya a rayuwar duniya wanda ya rube su ta ba su dukiya da ado da mulki a rayuwar duniya, wannan ya rudar da su, suka kyale addinin ka, suka kyale sakon da ka aiko ni. Rabbana ya ubangiji, li yudillu an sabilik, sun tsaya sun doge suna tabbatar da mutane akan tabarkin Allah. Akwai kira li yudillu an sabilik, sun tsaya sun doge kawai sun zabi bata, suna tabbatar da kansu, ko kuma suna badda mutane. Li yudillu an sabilik, sun tsaya tsayin daka suna badda mutane daga tabarkin ka, ba don komai ba sai don dukiya da karfi da komai da mulki da suke da shi. Rabbana ya ubangijinmu, itmis ala amwali, ya ubangiji ka toshe dukiyoyinsu. Washdud ala qulubihim, ka tsananta akan zukatansu. Fala yu'minu hatta yarawul adab alalim, domin lalle ba za su yi imani ba sai sun ga azaba mai radadi. Sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma su tabi'ai sun tambayi sashin malamai mufassirai daga cikin sahabbai, suka ce menene ma'anar itmis ala amwalihim. Sai suka fassara musu da cewa sai Allah ya canja dukiyoyinsu, sai suka zama kamar duwatsu, sai zama da nerorin kuɗi da dukiyoyi da zinari da sauransu, sai Allah ya canja ke zama dutse, da Allah ya karɓi addu'ar annabi Musa alayhi salam. Don haka annabi Musa alayhi salam ya roki Allah a kwace mulki a gurin Fir'auna, don abun yayi tsanani. A kwace dukiya a gurin Fir'auna da 'yan majalisansa, don abun yayi tsanani. In tsanani yayi tsanani, komawa ga Allah kawai ake. Allah subhanahu wataala shi ke iya fidda mutane daga matsala. Don haka annabi Musa alayhi salam yayi addu'a, malamai suka ce annabi Harun yake amin. Na'am. Allah subhanahu wata'ala ya ce qala sayyati qad ujibat da'watukum, haqiqa an amsa addu'arku. Malamai suka ce wannan ke nuna cewa amin da mutane suke a bayan liman a matsayin karatun Fatiha yake, saboda ai annabi Musa ne kadai ya karanta addu'a din, annabi Harun amin kawai yace, amma sai Allah ya ce qad ujibat da'watukum, an karbi addu'arku. Kamar annabi Musa yana fada, annabi Harun yana fada, alhali kuma annabi Musa ne kadai ya fada. Kamar yadda mutane suke shiru ba karatu Fatiha suke ba, liman yake karanta. Wannan shine a bisa kaulin mafiya yawan malamai, mali unaza, me yasa ake abuna ake jayayya da cikin alqur'ani, wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah la taf'alu ko la tasna'u illa bi fatihatil kitab, sai karatu Fatiha. Wasu malamai suka ce dole karatu Fatiha, amma sai ga wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya man salla khalfal imam fa qira'atul imam lahu qira'a, wanda ya salla a bayan liman au kama qala sallallahu alaihi wasallam, karatun liman kawai ya zo ya wakilce shi, ya zama karatun sa. To da wannan ne malamai suke cewa al-hafiz Ibn Kathir ya ambata in liman ya karanta Fatiha, sai ma musu kace amin. To kaman sun karanta Fatiha ne, domin shi ya riga ya wakilce shi. Saboda Allah subhanahu wataala ya jingina yin addu'a ga mutum biyu, alhali ɗaya ne yayi addu'an, ɗayan ya ce amin. Don haka annabi Harun ya ce amin ne, annabi Musa shine yayi addu'a. Don haka Allah subhanahu wataala ya ce qad ujibat da'watukum, haqiqa an karbi addu'arku. Bayan an ce an karbi addu'arsu, wasu malamai suka ce sai da aka yi shekara 40 abun bai gudana ba. Fir'auna ya ce shekara 40 ba a halakar da shi ba. Wasu malamai suka ce kwana 40, ba shekara 40 ba, kwana 40 ne. Ala ayyi halin, ko da kwana 40 ne, annabin Allah yayi addu'a, annabin Allah ya ce amin, kuma duk akan gaskiya suke, musamman su annabawan Allah ne. Allah kuma ya aiko sako cewa an karbi addu'arku, amma ba a zartar da abu ba sai bayan kwana 40. Ina ga wanda zai zo yana addu'a yana tsammanin dole kawai gobe ya ga abu, ba zai yiwu ba. Kai din wa, ba kai fada ba, ba kai jindina ba, ba kai yabi Allah da abun da ya dace a yabe shi ba kila, ko kuma ka yaba din, ka jindinan, ka yi kuka, ka yi fadancin, ka yi komai, sai ka kare yi. Gobe ma ba amsa addu'ar ba, baka ga abun ya faru ba, ci gaba da yi. Kana ƙara kusantuwa ne zuwa ga Allah, kana ƙara samun lada, ba asara a ciki. Daga babu dama mutum yayi addu'a kawai sai zai na cewa ni na yi kaza, amma ba a karɓi addu'a, an karɓi addu'a kai. In ka yi gaggawa to Allah ba zai karɓa ba. Yana daga cikin dalilan karɓan addu'a, laduban karɓan addu'a shine mutum ya sakankance addu'a sa ta karɓi, kuma kar mutum ya daɗe gaggawa wai bai ga abun ba. Don Allah ya ga dama ba dole sai ya baka abun da kake roƙa din ba, yana iya baka wani abu a madadinsa, wancan ɗin shi alkhairi akan abun da kake roƙa. Kai baka sani ba, shi Allah ya sani. Sannan sai Allah ya ce fastaqima, bayan Allah ya ce musu qad ujibat da'watukum, sai kuma ya ce musu fastaqima, ku tsaya tsayin daka. Mana ba in kun yi addu'a shikenan kawai sai Allah ya karbi addu'ar ku ya ba ku abin da kuke bukata ya dauke muku masifa ya dauke muku bala'i ya dauke muku tashin hankali da kuka saba da shi ba wanda da yake ba ku tsoro shikenan kawai sai kowa kuma ya koma ya kwanta to yanzu kam ya kamata a samu kudi don ya kamata gwamnati ta sake kudi mai a fastaki ma annabin Allah ake gayawa annabi Musa da annabi Harun Allah ya ce su suka yi addu'a Allah ya ce an karbi addu'ar amma fastaki ma ku tsaya tsayin daka akan addini duk da an karbi addu'ar ku kar ku ja da baya akan addini mu yanzu daga mutum an karbi addu'ar sa kike da kawai sai koma ya kwanta sai koma ya kwanta akwai wani mutum har yanzu ina so in zole shi da ya dan samu wata fargaba a cikin harkar sa hab yawanci message ne ila ne a taya mu addu'a kai akwai lokacin da Allah ya kaddara mun je Saudiya amma daga can za ka ga message addu'ar nan kar amanta da mu ko ina har ranar arfa addu'ar nan kar amanta da mu Allah da ikon sa sai Allah kuma ya kara canja mata harka tana ta dawo kuma alhamdulillah ba kaman da ba da muka dawo lalle ya ce eh alhamdulillah har ba su sukan sa ba ya rage to ni abin da ya bani mamaki wata rana bayan dan tsawon lokaci sai na kira shi wata bukata ta taso Hello, hello, wai bai san ba mai wayar ba. Hello, hello. Tan sai nace sura na Tahir. Akramaka Allahu, akramaka Allahu. Sannan tukuna ya gane ni. Yanzu da dubbi da yake da addu'a da wai, to kaga haka muke. Yau sai kaga yawanci idan muka samu biyan bukata, kawai sai muke tantake. Kawai shikenan bukata ta biya. To eh ko kawai shike eh? Ah, to shikenan wallahi ziya ya mai ji ya. Wani dai ina shirin zo ne yanzu har zuwa samu na. Na ce wanda to gaskiya abin nan ba wato ai bai ce wani tabbata ba kuma to saboda haka fastaki ma Allah ce ku tsaya ku jajirce ba wai in kai addu'a kawai ka samu biyan bukata shi kenan kawai ba daɗi bai ƙare ba fa sake komawa gurin Allah wani zaka ga yana ta addu'a wai ya samu ya gama jami'a to kai gama jami'a baka san akwai wasu ƙalubale da suka fi abin da kake gani ba da wani addu'a sa kawai Allah ya sa ya aure kawai shi kenan in yayi aure sai dauka yanzu an gama kwana biyu sai ya ce a ashe akwai aiki ba to yana ba a canta cewa yau kawai kai ta addu'a shi yasa Allah ya ce musu bayan Allah ya tabbatar da cewa an karbi addu'a ta su amma sai ya ce musu fastaki ma ku tsaya tsayin daka ba ja da baya ba gudu yadda ka saba nan cigaba da yi in ka gama da wancan bukata ta biya ka ce alhamdulillah ya Allah saurata za kuma sai Allah haka yake so amma yanzu in mutum ne yana baka ran da ya baka ce to alhamdulillah gobe kuma sai ka sake dawo ka ce to Allah ya saurata za kuma ai kai ma da kanka ka san baka da kyau wannan bai dace ba amma Allah subhanahu wataala yana baka ka ce alhamdulillah ya Allah na gode maka Allah na gode maka Allah kara mu kuma ya Allah akwai wata bukata ma ya Allah abu kaza ma ina son sa ya Allah kara mu shi yadda ka bani wannan na san zaka bani wancan ma sai ka cigo da yi to ka cigo da yi wancan ma in yazo sai ka ce to Allah kuma saura ɗayan Allah kenan kuma kana faɗa yana ƙara farin ciki yana jin cewa kai wannan bawansa ne Allahu yaghzabu in tarakta su'ala wa bunayya adamu hina yus'alu yaghzabu Allah fishi yake in ka kyale shi in Allah in baka tambayan Allah to shi sai ya fishi amma dan adam kana yawan tambayar sa sai ya fishi sai zaka ga dan adam har cewa yake komai kudin sa ba sai ya ce ni wani yana burge ni ba za ka ji a tambaye ka kobanka ba to amma Allah subhanahu wataala kuma ba ka burge shi indai ba ka tambayan Allah saboda Allah ke tantance a tambaye shi ke tantance a gaya masa Allah samu dace saboda haka Allah subhanahu wataala ce ku tsaya tsayin daka wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamu kar ku yadda ku bi tafarkin wannan ba su yi sani ba fa ka duba Allah ya san cewa wai nufa annabawan Allah ne ba za su ja da baya ba za su koma su bar addini ba amma duk da haka Allah yake musu wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamu doka ko Allah ya biya muku bukata akan duk abu da kuke nema to kana kuma saba masa kana kuma yin abun da bai dace ba a tsaya tsayin daka akan addini wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka ci gaba da bautar Allah har ran da mutuwa za ta zo ta same ka haka Allah subhanahu wa ta'ala yake so na'am Thank you. Allah subhanahu wata'ala ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra sai muka tsallakar da bani isra'ila suka haye kogi dogai da suka zo kogi fa atba'ahum fir'aun fir'aun ya biyo su yace kawai aje a halakar da su wa junuduhu da rundunarsa baghyan don ketar iyaka wa adwan da gaba da kiyayya yace sai ya je ya halakar da annabi Musa sai ya halakar da waɗannan mutane ya shigo runduna mai yawar gaske a kowace kabila da kowane irin yankin inda yake mulki an dauko mutum ya kai 200 kowane inda yake mulki an debo mutane gwaraza wanda za su iya rike makami sun kai 200 a bangaren can a bangaren can a bangaren can ya tara jama'a sosai yace za a halakar da mutanen annabi Musa da ko kadan ba za a bar mutum da ya tsira cikin su mutanen annabi Musa sun zo ga ruwa ya tare su baya fir'auna gaba kuma ruwa har mutane daga cikin mutanen fir'auna suka rinka cewa ya Musa ya muka biyo wannan hanya annabi Musa yace ubangiji na ne yace in biyo wannan hanya ya Musa mun san da ruwa muka biyo wannan hanya yace ubangiji na ne yace in biyo wannan hanya don sai da Allah ya masa wahayi hanyar da zai bi kuma akwai ruwa na kogi a gaba a hanya shine suke ta magana ya muka biyo wannan hanya yace ubangiji na ne ya mun wahayi cewa in biyo wannan hanya sai ta yanzu ya za a yi yace Allah yana tare da ni yasa lokacin da fir'auna ya tinkaro da runduna mai yawa falamma tara al-jam'ani qala ashabu musa inna lamudraku logan da kowa ya ga juna mutanen annabi Musa ruwa ya tare su ba za su iya dawowa baya ba ga fir'auna su shiga ruwa kuma ruwa ne saboda haka mutanen annabi Musa suka ce inna lamudraku ai an gama kawai yau yanzu za a zo a gama da ni qala kalla annabi Musa ya ce ina inna ma'iya rabbi sayahdi tare da ni ubangiji yana tare da ni sai ya hadin wallahi zai nuna mun abin da ya dace a yi saboda haka kar ku damu wannan shine imani na annabawa shi yasa malamai aka fi tantancan aka fi tsammani karfin imani a gure su saboda sun karanta Allah sun karanta labarin Allah cikin alqur'ani sun karanta sifofin Allah da sunayen Allah sun karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san abin da jama'a da yawa ba su sani ba su aka fi tsammani tsananin tsoron Allah su aka fi tsammani talauci ba zai ba su tsoro ba su aka fi tsammani abu da yawa in ya firgito malamai ne za su iya cewa mutane kar ku damu kaza zai kaza wani lokaci da aka rinka kawo jita-jita garin nan malamai suka hau mimbarori haka kawai sai a zo a yi yaɗa jita-jita ko sai gari ya watse mata da yara da sauransu an kawo labarin Gombe aka haɗu aka yi miki sai a gaya wa mutane gaskiya aka hau mimbarori wata juma'a aka ce kar wani ya fita wani yana Lagos iyayensu sun yi waya maza a zo a ɗauke su a nan da aka samu su irin hudubobin da aka rinka yi Allah da ikon sa kawai sai hankalin su ya kwanta to in kun gudu ina za ku je aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyada to da ana buƙatar a tsaya tsayin daka in an san Allah ayi imani da shi a tsaya tsayin daka akan gaskiya kuma a rike addini riko na gaskiya to da ka annabi Musa ya ce ina inna ma'iya rabbi sayahdi Allah ya masa wahayi ya ce masa Allah ya ce wa auhayna ila Musa an iblib bi asakal bah Allah ce muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa an iblib bi asakal bah yana iya kai ne sauraka dan Fir'auna yaso kowa ya rasa inda zai ayi sarkotarko Allah ya ce annabi Musa a daga sandar kan nan da kiruwa ya daga sanda kawai yadda kiruwa ka san da inda sanda zai daka dan wani jiri ne kawai haka yana daka fa kana kullu firqin ka tsaudil azim kawai sai Allah ya hanyoyi 12 a cikin ruwa sai ruwan ya zama kaman daskararren kankara sai zama kaman dutse ruwa ne amma ana taka shi ana tafiya kuma sai akai wani kororo fir'auna yana tahowa saboda ruwan yana da nisa sun yi nisa sai da suka tafi gaba daya fir'auna ya zo dokinsa yana gardama mala'ika jibril ya zo ya wulga da godiya dokin ya bi shi kenan sai aka bar hanya Allah ya kawar da duk wata kura da tudun ruwa da komai Allah ya sauke shi kasa sai da su waɗannan suna can ƙarshen ruwan ta wajen tsallakewa wannan kuma suna farkon ruwan ta wajen shigowa kowa yana kallon kowa don waɗanda za su halaka a idon wa'incan waɗannan kuma su san cewa annabi Musa ya tsira to da sai da su suka gama fita gaba ɗayan su wannan kuma suka gama shiga mala'ika jibrilu ya jagoranci dokin fir'auna godiyar fir'auna ta shiga mala'ika jibrilu yana ta gaba mala'ika mika'ilu yana ta baya mika'ilu sai da ya kora duk wani mutum har ƙanana wanda suka fito wannan gurin don kashe annabi Musa ba bar mutum da ya kowa ba sai da aka kora suka shiga ruwa ƙarshen mutum yana gama shiga can kuma wani can ƙarshen mutum ya gama fita kuma suna kallon juna kawai sai Allah ya ce ruwan ya sake
da da suka tsallaka mutanen Annabi Musa suka jira sai da su suka ce su ba ga sunan sun biyo kan abun za su rike mu ya Musa to sake dukan ruwan mana sun ba da shawari da kuma sun suka ta da kiruwan ba da ba san ma in an da kiruwan za a samu wannan nasara ba sai suka fara ba da shawari ya Musa yanzu ya za a yi bayan ga sunan sun tawo sun kusaito mu sake dukan ruwan Annabi Musa ya daga sanda ya lalata sa a watrukil bahr rahwa innahum jundun mughraqun ƙyale ruwan yanda yake ai da mu muka sai maka kadaka ya zama yadda yake yanzu kuma ba mu sai kadaka ba karka yadda kadaka haba Allah kenan sanin Musa ya tsaya kenan sai suka gama shiga kawai sai ruwan ya malale to kenan an gama da shi ne Allah ke bada labari waja wasna bi bani isra'ila al-bahra muka tsallakar da bani isra'ila wannan kogi fa atba'ahu fir'aun wa junuduhu fir'auna da mutanansa rundunarsa wanda ya hada runduna mai karfi suka bi su bakhiyan wa adawa iyayya da gaba da mugunta yasa suka bi su hatta idza adrakahu al-gharqu Allah ta har sai da kai matsayin da fir'auna ma ya nitsu ya tsunduma ciki akai kasa da su aka dago su saboda me bani isra'ila su ga cewa lalle waɗannan abokan gaban sun halaka aka nitsa su kasa aka sake dago su a lokacin ne fir'auna yace amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin nayi imani da wanda ubangijin da banu isra'ila sai imani da shi daga yau na zo musulmi a wata riwaya al-hafiz ibn kafir yake cewa sai mala'ika jibrilu yace ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina aini lokacin fir'auna yana kokarin fadadin nan danne bakin sa nayi na danna bakin sa so nake kawai yanzu a gama da shi to da kace da Allah ya kai saboda na san Allah rahama ne da shi mala'ika jibrilu ce ba yace na san Allah rahama ne da shi tsoro nake kar Allah ya ce ya yafe masa kai Allah yana da rahama yace tsoro nake kar Allah ya ce ka san akwai wani wanda in yayi dagawa yayi dagawa ko kai in kaga ana abun nan in kaga zai abun nan sai ka ji kana ta Allah ta gama da shi to mala'ika jibrilu waga shi yace Allah nan nake kawai ina ta danna kansu kawai samu ya halaka na san Allah da rahama kare ce ya yafe masa kikenan to ya halaka shi nake cewa abuna lokacin da adaraka al-gharq ya nitsewa tabbata cewa ya gama kwana sai yake cewa amantu nayi imani annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila sai wanda abu banu isra'ila suka yi imani da shi wannan ubangiji shine na gaskiya wa ana minal muslimina na mika wuya ga wannan ubangiji Allah ce al ana a yanzu sai yanzu wa kada asai ta qablu bayan duk kai yadda zaka yi da al ana yanzu ne tukuna zaka ce kai imani wa kada asai ta qablu bayan kai jubbala inda zaka yi na cutar addini da azabtar da manzannin Allah da kaucewa addinin Allah da kaucewa Allah da sabawa Allah da shirka da komai ka ce ma kai Allah ne al ana yanzu wa kada asai ta qablu bayan tunda kai duk abin da zaka yi na ta'addanci wa kunta minal mufsidin ka zama cikin masu barna a doron kasa ka ce wai yanzu zaka yi imani ai ba kai ta ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugarrid Allah yana karban tuban bawa da duk zunubin da mutum yayi Allah zai iya karban tuban sa amma ma lam yugarrid matakar bai je ga gargara ba kuma sai je ga gargara ya tabbata yanzu za a dauran sa ne tukunna a ba ruwan Allah da wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat imanaha khaira haka nan ranar da alamomin tashin alkiyama masu girma suka fara fitowa nan ma babu karban tuba in rana ta fito ta yamma ba za ka yi tuba ba in aka ga dajjal ya fito to magana ta baci Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan gaskiya saboda haka Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika yau zamu tserar da kai da jikinka li takuna liman khalfaka aya don ka zama aya ga wanda suke bayan ka anan wasu suna cewa abuna ana nufin fir'auna yana nan gawansa har yanzu a magana mafi inganci shine li takuna liman khalfaka aya don ka zama aya ga banu isra'ila da suke bayan ka yo banu isra'ila rigarsa da suka san shi da ita ta mulki da rigarsa da suka san shi da ita ta yaki da irin fitan da yake yi da tsarin sa Allah bai kumbura shi a ruwa ba bai yi masa komai ba aka halakar da shi aka ciro shi aka ajiye shi akan dutse kowa daga cikin banu isra'ila suka ganji suka ga cewa eh lalle fir'auna ne saboda me hankalin ke kwanta don ka san akwai wani makiyin da ko an ce an kama shi zaka ce to daga sai an kama shi to da yana kake mutane yana me wasu yan ta'addan ko an ce an kama su mutane tsoro suke sai ga sun daina bin hanya ko an ce an kashe shi ba shi yasa Allah bai kwantar musu da hankali ya bar gawansa a kwance da kayansa da komai da sifansa shine fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya don ka zama aya ga wanda suke na baya da kai sune banu isra'ila wa inna katiran minan nasi an ayatina la ghafilun da yawa daga cikin mutane suna rafkana ga ayoyin mu ayoyin Allah suna nan a bayyane ko ta ina ana samu ƙara imani da ayoyin Allah in ka je gidan tarihi a kasar Egypt zaka an nuna ma gawo wace har nuna ma cewa wannan shine fir'auna akwai gawan wani wanda dan gare hannunsa haka na akwai gawansa a gaba gaba haka in ka shiga ɗakin da suke akwai fara'ina fir'aunoni da yawa a cikin wannan ɗakin amma wannan dogo mai tsayi haka za ce ma wannan shine fir'auna fir'aunan gaskiya da sarki lokaci kaza da sarki lokaci amma dai maganar cewa wannan shine fir'aunan da ake faɗa a domin yawanci a sarakunan ido a zamanin da can fara'ina suke ambaton sarakunansu duk wani sarki sunansa fir'auna irin sunan fir'aunan farko saboda haka fa yawma nunjika bi badanika kawai Allah yana magana ne ga banu Isra'ila litakuna liman khalfaka aya wannan shine magana mafi karfi wanda masu tafsiri suka fada in ka duba tafsirin Al-Hafiz Ibn Kathir haka ya bayyana wallahu a'lam muna fata Allah ya samu dace kun Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu alisa za mu rike bi iznillahi ta'ala gobe insha Allah ta'ala Allah ya samu dace yawa akwai baki da muke tare da su Kana tare da baki muhimmai waɗanda suke Muslim Lawyers Association ne Mulan suke tare da mu a wannan wuri shugabanninsu na ga muna musu barka da isowa musamman wannan wuri na karatun Alkur'ani kuma wataƙila ba mu sani ba suna ɗauke da wani saƙo a matsayin lauyoyi kaje aka ce lawyer kam ai wasu bila akwai sabo yawa insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace ko muna musu fatan alkhairi ko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi wallahi ta'ala ala Thank you.
Thank you. kan wata Allah ka san su lauyoyi ba su suke gajiya da magana ba shi ko da yake magana ne kawai mai amfani yawanci to muna fata Allah ya saka musu da alheri an na manta abin da ya faɗa a farko din na maganar abuna haɗuwar mu a Saudi da sauransu amma alhamdulillah mun gode wa Allah bisa dukkan ayyuka na alheri sannan na biyu kar mutum ya ce abba mun samu lauyoyi musulmai yanzu hankali ya kwanta za a yi ta'addanci yadda ake yawa suna nufin kare gaskiya in kana da gaskiya ake so a danne ma haƙƙinka sai ka zo ka yi bayani insha Allah su taimaka maka su ne ma'abuta wannan al'amari lauyoyi suna da muhimmanci mutum zai karanta law ko da wani dan abu kaɗan yi karance kaɗan za ka ga abin da aka ba wa law ya wuce duk inda kake tsammani lawyer in aka ce wane lawyer ne wanda ya san lawyer yau da za ka je gurin shugaban Amerika kana fara faɗin sunan kake kai lawyer wane za ka ga yadda zai girmama saboda yadda aka ba wa law komai da komai wuƙa da nama za ka ga three arms of government da yan political science za mu ce riga sun san wannan already so judiciary tana da matuƙar muhimmanci sosai in ka ga yadda aka yi aka jijjiya al'amura musamman mutum na karanta Nigerian legal system in ka zo land law za ka yi mamaki ka je kana ta rikici a kan land alhali ba ka da gaskiya in an biyo da wasu duk irin waɗannan abubuwa ɗin yana da muhimmanci amma ka zama kana da gaskiya shi yasa in za ka saya ka same shi ku ba ka shawari in za a yi kaza in za a yi kaza yana da matuƙar muhimmanci to muna fatan Allah ya saka musu da alheri gaskiya ba mu san kuna da office a can ba amma dai ne yawanci na san muna da alaka da barista Abdul Ghani former chairman na jin next step kuma har ma na kasa ko hand ma shi ne na ce yawa da gaskiya muna da abu amma ba mu san lalle har an bude office a can kuma sai yanzu mun riga mun sani kuma in Allah ya yarda duk wani abu da ya dace a nemi shawarwari insha Allah ta'ala za a bude kuma duk kowa sai ya ji wannan musamman mutum yana da gaskiya wani sai wani abu kawai ma zai kulle maka akan harkar kasa me ya dokar kasa me ya kaza in ka sani insha Allah za a ga mu sai ka saka mu Allah ya mu dace Allah ya saka da alheri
dukan bayin Allah da suka turo su bukatun addu'o'i dukan muna da bukatun addu'o'i wancan magana da Dr. Yusuf yayi magana ne masu turo message yawanci takaduda ake turo mutum ya ce yana son a yi masa addu'a mata ta kware to wanda yake son mata ta kware sai ya tura text message a wannan number da aka bayar din ya faɗi addressin sa da sauran su don a duba gani shi din ana masa zaton na kware ne kafin a bashi mata ta kware ko kuma haka kuma ma natan da take tunanin tana son miji na kware ita ma wannan number wayan da aka bayar sai text message insha Allah shi sakataren zai tara akwai committee in Allah da za a yi gobe ina ga za a constitute wannan committee din da izinin Allah za su gaba da tantance wannan abun kuma a sirrance ba tare da kowa ya abun nan ba amma duka da sharadi matar kware sai ta ga miji duk kware din sa sai ta ga ya mata shi ma miji duk kware din sa sai ya ga mata ta mata yawa to insha Allah Allah ya sa mu dace insha Allah za a yi wa ina abubuwa cikin sirri committee za a sa wanda suka tantance da izinin Allah za ka aikin kawai shi ne kuma kar mutum ya rinka kawai shi rotex ya zama mayaudari to me yi da gaske don za a tantance su sai in mutum ya bayyana mana wani abu yake nufi a ko wasa to mu ba wasa insha Allah za a ɗau matakin da ya dace dama ga mu ga lauyoyi yau kuma Allah ya sa mu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وانا هدوا سامو الله كساها دوا سامي البركة الله كسين سامو أتكين وانا وتامي البركة دمو دا إيا يمو دا كاكنمو كسامو ناتكين وانا ذات شقاء الجنة في الدوس وانا سكا كامونا زيارة وانا لو يوي الله كقالا مسكر تنقوي أتكين أيو كانسو الله كتيما كيسو دو أبون دا ذات سينا الخيري الله كتيما كيسو أكانسا wani sharri ko wata damuwa ko abun da zai fuskance su na kalubale Allah kai musu maganin sa dukan mu gaba daya Allah ka hada mu cikin ni'ima ka saukar mana da albarka Allah ka ba mu ruwa mai albarka manoma sun yi shuka ya Allah ka sauko mana da ruwa mai albarka Allah ka sauko mana da ruwa mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka da amfanin gona mai albarka Allah ka sauko da albarka a kasuwancin yan kasuwa da sana'o'in masu sana'a da aikin gwamnati masu aiki da duk ayyukan kowa da kowa Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka saukar mana da albarka a rayuwar mu Allah ka shiryar da ƴaƴanmu da zuriyarmu ka tabbatar da mu bisa shari'a ka kare mu da kariyarka daga duk wata fitina dukkan wanda suka turo bukatu da masu neman jari da masu fama da kuncin rayuwa da masu rashin lafiya ya Allah ka fi mu sanin bukatar kowa Allah kai ne mai iko wajen biya wa kowa bukata Allah ka biya wa kowa bukatar sa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Allah ya samu dace